sashen Hausa na muryar Amurka kuke sauraro akan mitoci 19.41.60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da download da niyyar muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau Litinin ta farko a watan Yuni shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya fara wata ziyarar aiki a nahiyar Turai inda zai fara yada zango a Burtaniya. Amurka ta shirya ba tare da wani sharadi ba ta tattauna da Iran domin kawo ƙarshen tankiya tsakanin ƙasashen biyu, inji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo. Wani farmaki ta sama da Isra'ila ta kai akan tungar sojin Siriya ta kashe, wato ya kashe soja ɗaya kana ya raunata wasu biyu, ya kuma lalata ma'ajiyin makamai a cewar ma'aikatar labaran ƙasar Siriya.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran za ku ji matakan da aka ɗauka a jihohin Adamawa da Taraba na tabbatar da tsaro yayin bukukuwar sallah. Batun da al'umma jihar Borno ke buƙatar ganin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙara mai da hankali akai a wannan wa'adin mulkin nasa. Sai kuma shirin ciki da gaskiya na Sarfilu.
A makon da ya gabata Malam Abubakar ya fara ba mu labarin wani ruwa da ya gano a wata gonarsa da aka mallaka masa domin ya rinka yin noma yana ciyar da iyalansa. Ga dai ci gaban tattaunawar.
To idan kuka kasance tare da mu za ku ji ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu dai ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya bar filin saukan jiragen sama na sojoji na John Bass Andrew da ke Maryland da misalin karfe 8:30 na yammacin jiya Lahadi zuwa nahiyar Turai domin yin ragadin kwanaki hudu a wurin. Da safiyar yau Litinin ne Trump zai isa birnin London. Sai dai bai yi wani jawabi ga manema labarai ba a lokacin da yake daukan jirginsa na Air Force One. A ziyarar aikin da zai gudanar a Turai, Trump zai gana da Queen Elizabeth na biyu. Zai kuma halarci bukin cika shekaru 75 na tunawa da mazan fama da suka yaƙi da turawan Nazi a Burtaniya, kana kuma zai yada zango a Ireland. Trump da uwar gidansa Melania Trump da manyan ƴaƴansa za su halarci wata liyafan bangirma da sarauniyar Turai za ta shirya musu. Amurka ta shirya ba tare da wani sharadi ba ta tattauna da Iran domin kawo ƙarshen tankiya tsakanin ƙasashen biyu, inji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a jiya Lahadi, amma kuma ya bayyana shakku ko Tehran din za ta amince da wata sabuwar tattaunawa. Ya ce mun shirya mu tattauna wato ba tare da wasu sharuɗa kafin shiga tattaunawar ba. Mun shirya mu zauna da su, Mike Pompeo yana faɗa wa manema labarai a ƙasar Switzerland. Sai dai babban jami'in diplomasiyyar Amurkan ya ƙara da cewa yunkurin da Amurka ke yi na kawo ƙarshen miyagun ayyuka da wannan jamhuriyar Islamiyya take yi, wato wannan yunkuri na Amurka zai ci gaba. Ya ce lallai Amurka ta kimtsa tsafta ta koma kan teburin tattaunawa idan Iraniyawan sun amince za su sauya halayensu kamar kowace ƙasa a duniya. Amma ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya faɗa a wata hira da labaran ABC a nan Amurka cewa yin wata sabuwar tattaunawa da Washington wani abu ne da kamar wuya. Wani farmaki ta sama da Isra'ila ta kai akan tungar sojin Siriya ya kashe soja ɗaya ya kuma raunata wasu biyu kana ya lalata ma'ajiyin makamai a cewar ma'aikatar labaran Siriya. Harin da aka kai akan tungar soji ta T4 a tsakiyar lardin Homs na zuwa ne sa'o'i bayan da Isra'ila din ta kai wani farmaki a Golan Heights da ke kudancin Siriya. Isra'ila ba ta yi wani bayani game da harin akan tungar sojin ba, amma dai ta ce harin da ta kai akan Golan martani ne ga rokar da aka harbo mata a ranar Asabar daga Siriya. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya Lahadi cewa ba za su lamunta da duk wani makami da za a harbo zuwa cikin ƙasarsu ba. Cibiyar kare haƙƙin bala'adama ta Syrian Observatory ta ce farmaki da Isra'ila ta kai a Golan Heights ya kashe mutane 10 ciki har da sojojin Siriya da mamayakan ƙasashen waje. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban sakataren kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya fara wani rangadi na kwanaki biyu a Macedonia ta Arewa, wace ake ganin ita ce kasar da za ta karu cikin kawancin soji na kasashen yammacin duniya. Stoltenberg ya isa filin saukan jiragen sama na kasa da kasa na Skopje a jiya Lahadi. Daga bisani wakilan hukumar zantarwar kungiyar NATO din, masu tabbatar da hukunce-hukuncen kungiyar za su karu da shi. A wannan ziyara za su tattauna akan batun kawo sauyi a Macedonia ta Arewa tare da shugabancin kasar. A cikin watan Fabrairu an sanya hannu akan wata yarjejeniya a birnin Skopje, wace ta baiwa tsohuwar kasar Jamhuriyar Yugoslavia zama wato kasa ta ciko 30 da za ta shiga cikin wannan kawance ta NATO da za a tabbatar da ita a cikin wannan lokacin. Duk wani mai neman bizar shiga Amurka a yanzu sai ya bada dandalin bayani na dandalin sada zumunta da kuma cikakken bayani a kan binciken kwakwaf da gwamnatin Trump ta shirya kafin bakin haure da masu ziyara izinin shiga Amurka. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ta sabunta takardar bada izini ga masu neman zama da masu kai ziyara a nan Amurka, ta yanda za a nemi ko kuma mai neman biza zai bada bayanin shafinsa na sada zumunta na shekaru 5 da lambar waya da email da kuma bayanai akan tafiye-tafiye zuwa kasar waje da bayani akan ko ya taba zuwa wata kasa aka maida shi zuwa kasarsa. Za a kuma tambayi mai neman biza ko wani a cikin iyalinsa ya taba shiga cikin ayyukan ta'addanci. An fara fitar da sabbin sharuɗan ne a shekarar 2018 kuma zai shafi kusan mutane miliyan 15 ciki har da masu neman komawa Amurka da zama da masu zama wato masu neman su yi karatu da masu kasuwanci da masu neman yin aiki ko kuma masu ziyara. Masu zuwa Amurka wato bisa dalilin diplomasiya da kuma masu ziyaran ayyukan wato gwamnati su ne kadai waɗannan abu baya zai shafe su ba. A baya muhimman abubuwa da ake nema ko kuma ayyukan da ake nema wurin mai neman biza shine ana duban ko cewa yana da hatsari ga tsaro.
To a gaida baba ya kuma muke ri da karanto labarai. To ma da labarin bude taskar hotonnin namu da batun harkokin tsaro a jihohin Adamawa da Taraba, inda jami'an tsaro suka kara damara domin ganin an gudanar da shugulguran sallah lafiya. A cikin hirar shi da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz, kakakin rundunar tsaron farin kaya a jihar Adamawa Suleiman Baba ya yi karin haske dangane da matakan tsaro da suka dauka a jihar.
Dangane da bukukuwa na sallah da suke gabanmu, rundunar Najeriya ta tsaro da bayar da kariya ga farar hula ta riga ta zakulo jami'ai waɗanda za su yi ayyukan nan na ba da tsaro wajen tabbatar da cewa dukiyoyi da kuma rayukan al'umma sun karu. Daga cikin jami'ai akwai waɗanda zakakurai da ake kira arms squad waɗanda suke rike da bindigogi, akwai kuma jami'anmu waɗanda za su fito da kuma intelligence officers. Duka dai aiki guda ɗaya ne a tabbatar da cewa rayuka da dukiyoyin al'umma sun karu. Na biyu akwai jami'ai waɗanda tuni a riga an sake su a cikin ƙwaryar birni, suna ba da sintiri dare da rana wajen tabbatar da cewa ƙwaryar birni da kewaye matsaloli na tsaro da suke kawo cikas wajen gudanar da harkokin rayuwa a cikin ƙwaryar birni a riga an magance su. Su suna nan suna ci gaba da ayyukansu tare da tukuroran tsaro, hukumomin tsaro.
Wannan mako na zuwa ne yayin da rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta samu nasarar cafke wasu da ake zargin masu garkuwa da jama'a ne domin neman kuɗin fansa, da yake nuna manema labarai waɗanda aka kaman. Kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa Audu Madaki ya ce sama da mutum 30 ne ma aka cafke da suka da 'yan fashi da masu garkuwa da kuma 'yan jagalelen ta 'yan shila da yanzu ma ke addabar jama'a.
Making effort na arrest young kidnappers, masu garkuwa da mutane kenan, mun kama su sun kai kusan 38. Bayan kama su kuma mun rescue wayansu victim nasu suke kusan 10. mun kai musu hari a irin da suke boyewa a wasu forest na nan Adamawa State, kuma wasu mountains na areas kamar Fufure, Mason. Allah ya ba mu nasara kansu, mun kaka masu da taimakon yan Capital Placo, kuma yan Honda Association da kuma yan Vigilante. Mun kama AK-47 guda shida da wasu kuma dubbare guns.
Ita ma ko a rata bangaren rundunar yan sannan jihar Taraba ta bakin kwamishinan yan sannan jihar Alkasim Sanusi ta ce tuni aka baza jami'an aiki da cika domin tabbatar da kan rayuka a wannan bukukuwa na sallah.
Lokacin sallah ko da abin operational order da muke a week kafin a sallah ta zo ba.
Jihar Adamawa da Taraba na mako dai cikin jihar da ake fama da matsalar tsaro cikin kwanakin nan, musamman matsalar garkuwa da mutane. Yanzu haka tuni aka soma shirye-shiryen sallar azumi na bana, wato karaman sallah kamar yadda ake kira a wasu wuraren, inda a bana jama'a ke cewa sallar ta zo musu ne a wani yanayi na rashin masu gidan rana.
Sunana Usman Sanda, zan je kasuwa sai in yi sayayya, amma maganan sayayyan kayan shinkafa da sauransu abun da ba a cewa komai don kayan yayi tsada yanzu. Ka gani dai ma'aikacin gwamnati ne, malamin makaranta ne, ma ka ga salarin mu ma har yanzu bai shiga ba. To kaga za mu je mu ci bashi ne har a hakan ma su kuma je mu samu sai abin da zamu zai yi wuya a yi walwala don ba kudi a hannu sosai.
Sunana Ali Kaka, to ni ma gashi nan dai yanzu hanyar zuwa kasuwa ne zan ɗan sayen kayan sallah. Eto sallan gashi nan dai ya zo mana ba kuɗi gaskiya, muna kokari ne yanzu bashi za mu je mu karɓa a wurin masu abinci ma shinkafa ma mu yi sallan da shi, don kaga ba albashi, ba ma yara na kayan sallah ba gaskiya don rashin albashi.
Kawai yanzu tuni ba hukumomin tsaro ma suka shirya tsaf a jihar Adamawa da Taraba domin kare rayuka da kuma dukiya yayin gudanar da wannan bukukuwan sallar, kamar yadda kakakin rundunar tsaron farin kaya ta Civil Defense a jihar Adamawa Suleiman Babai ƙarin haske. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To wannan batun tsaron kuma ke ci gaba da ciwo al'umma jihar Borno to a ƙorya da ya kai ga dan majalisar dattijai da ke wakilta jihar Alin Dume kiran wani taron manema labarai inda ya kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya jinkina duk wani shiri sai ya shawo kan matsalar tsaro a ƙasar, kamar yadda za ku ji wannan rahoton da wakilin Haruna Dauda Biyu ya aiko mana.
By the United Nations Human Development Indices, Borno State is one of the poorest region or state on earth, and therefore the challenges are enormous.
Yace a kiddigan da hukumar cigaban al'umma na majalisar dinkin duniya ta bayar na nuni da cewa jihar Borno ta fi kowace ƙasa fama da talauci a bayan ƙasa, kuma gashi wannan batun Boko Haram ya tada jefa jihar cikin wani halin kakani gayi, don haka wannan kalubale yana da yawan gaske.
We are living only in Maiduguri, and Maiduguri is normally shut down by 6 o'clock until 6 o'clock in the morning, 4 o'clock.
Yace mafi yawan al'umma na zama ne a cikin Maiduguri, kuma da zaran an ce karfe 4 rana yayi za ga arife mashigar Maiduguri ko kuma mafita ga baki daya har kuma izuwa karfe 7 na safiyan wayewan gari. Wannan na nuni da cewa har yanzu akwai matsalan tsaro a ƙasa, idan har za a ce arife mashiga ko kuma mafitan gari da karfe 4 na rana, wanda har zai kai ga mutane kwana a titi wani lokaci su fada ma cikin hatsari. Wannan na nuni da cewa har yanzu akwai matsalan tsaro a ƙasa. Tandume yace kamata gwamnatin Najeriya wannan karon ta sake salo ta baiwa dukkanin shugabannin jami'an tsaron umarni na tabbatar cewa sun kawo karshen wannan yayan kungiyar Boko Haram, ba kawai a ce an barar da harin su ko kuma an ci karfin su ba, a'a muna so ne muga an kawo karshen su baki daya. Ina ganin ya kamata a ce wannan karon Boko Haram ya zama tarihi, kuma wannan ya kamata ya fito daga wajen shugaban ƙasa.
Boko Haram is no longer a big threat. They only allow it to continue in some black spots which the security agencies know. The black spots of Boko Haram now is 3: the Lake Chad fringes, the Sambisa, and the Goza Mountain, Mandara Mountain. That's all.
Senator Ndume yace Boko Haram yanzu kan ba wata barazana bace, a'a an dai bar shi ne kawai ya ci gaba a wasu wuraren da jami'an tsaron sun riga da sun san da zaman su, kamar bangaren yankin Tafkin Chadi da bangaren Dutsen Mandara da kuma yankin Sambisa. Waɗannan wuraren su ne wurare uku da za a iya cewa in Boko Haram suna kaka gida ciki, kuma jami'an tsaro sun riga da sun sani. Ya kamata ce jami'an tsaro su tashi tsaye su tabbatar cewa sun kawo ƙarshen waɗannan mutane a yanzu hakan, don batun tsaro shine akan gaba a kome ne ne, babu yanda za a yi mu samu ci gaba ba mu samu takamaiman tsaro ba.
There is nowhere now that is you can say you will go comfortably anywhere in this. Government should leave any other thing for now and concentrate on security.
Sanata Ndume ya ce babu inda mutum zai je yanzu haka a Najeriya, ya ce zai tafi kai tsaye ba tare da ya fuskanci matsala ko kuma barazanan tsaro ba. Don haka ya kamata a ce gwamnati ta aje ko menene ma a gabanta ta fuskanci matsalan tsaro kawai, don duk inda babu batun tsaro babu inda za a samu ci gaba, don mutane ba za su je gona ba. Ba za su yi karatu ba, ba za su yi kasuwanci ba, babu wani abin da za a yi da ya kamata. Na haka ya kamata gwamnatin tarayya ta yi hoɓɓasa na ganin cewa ta magance batun tsaro da farko kafin ta ci gaba da gudanar da wasu ayyukan da ta sa a gaba. A cewar Sanata Muhammad Alindume, Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Yanzu kana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogon mu a nan Washington ke cewa karfe 1 da kwata na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata muka fara kamo korafin wani tsohon limamin garin Dakwa dake dab da babban birnin tarayya Abuja. Malam Abubakar Adamu Imam ya bayyana mana cewa tun kusan shekarar 2001 yake tafka takaddama kan wani fili da ya mallaka a garin Dakwa, amma duk da zuwa kotu sau da dama bai dace ba, da hakan ya yi sanadiyar murabus dinsa daga limancin garin. A makon da ya gabata Malam Abubakar ya fara ba mu labarin wani ruwa da ya gano a wata gonarsa da aka mallaka masa domin ya rinka yin noma yana ciyar da iyalansa. Ga dai cigaban tattaunawar.
Akwai wani guri bayan na sai gurin da na huda na ga ruwa yana fululuwa ta karkashin dutse na gyara shi. To ganin haka su mutanen da dunan gefen garirukan nan su nan daidai afiya waye nan su tungan kwaso su tungan wane ne duka dai dan tungogin nan guda uku da nan da kwa har wani lokacin ma madallan ta rasa ruwa sai a ce a tafi gonar lema akwai ruwa na musamman. To ganin haka sai suka
ce ka gano idon ruwa kenan
na musamman kwarai kwa
kuma sai a ce gonar liman watakila wata addu'a kai kenan ka samu rijiya.
To da aka ce haka sai kuma aka samu ido aka ce to sai nace to yan garo da suke zuwa baki sai suka ce to tunda ba bohol bohol lokacin ma ba san bohol bohol din ba sai suka ce za su rika zuwa suna bani dan tukuici suna ibar ruwan nan gashi da kyau kaman suwan wota yake kaman waye suna dan bani nace to duk kura daya za a bani naira a duk jarka ai kura ɗaya naira 20 a lokacin jarka 10 za su diba za su man naira 20. To na fara haka sai kuma su wayennan da nake tare da su aka samu wasu suka zuga da su 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 baba cikuri sai aka zuga su aka ce ai ya kamata ka a banni da wannan guri ina karbar kuɗi wai ya kamata in bar shi jama'ar gari su rika iba suna sha
ruwa kyauta
kyauta. Sai nace to in dai diba ne kyauta dan mutum isha inda zai iya zuwa ya bar garin tunda da dan rata yaje ya ibo na yadda da wannan a kowa yanda yake so zai sha yaje ya iba ya sha, amma wanda zai iba yaje ya sayar ya bani dai tukuici na naira 20 a jarka 10 da zai sayar wata ran naira 15 biyar wata ran ma 20 ruwa yayi tsada zai sayar da kura ɗaya jaka guda ni kuma naira 20 kawai za a bani. To in dai wanda zai sayar din nan ne sai ya bani naira 20 in kuma wanda zai sha ne je ya diba kyauta. To ana hakan kuma sai aka ce a wai hakan bai dace sai dai in bari in ma kudin za a karba an kafa banga ta farko sai aka ce ai in bar gurin a rika karban kudi ana baya yan banga. To alhali ni da aka yi alkawari a gaban shugaban masallatai na ƙasa shine Alhaji Malam Musa cewa za a dau nauyi na da ni da iyali na ana bani kuɗi duk wata wanda zai ci da ni koda ba a yanke iya adadin da zai rika bani ba in ya zo mu shirya masa lissafi yanda zan rika samu wannan. Amma da aka zo hakan nayi makonni ba a ban komai ba na zo na tare da muka haɗa kwamiti na masallaci aka je aka tuhumi baba cikuri gashi ya kamata alkawarin da kai yace shi dai ai wai shi na fi shi ma samu na fi shi kuɗi shi ba zai iya yanke mu wani ba, amma dan abin da Allah ya hore masa ko 300 ya samu zai rika taimaka mun da wannan. To na haƙura na zo ina noma na ina rika kai na ina bin yan abubuwan da na kakkafa na kasuwanci ina dan samu ina rika kai na sai kuma aka ce wai yan banga gara a karbi kudin a wannan gona ta da na samu wannan ruwa kuma wai a baiwa yan banga kudin ni ba a biya ni na haƙin ba ba a ma bani ni kuma na samu hanya ta kuma za a kwace ni to ba zan yarda da wannan ba
yanzu ne halifi wajen yanzu yana wajen ka kenan me kike so me yake damun ka to da kike so
na ga gine-ginen da nayi an rushe shi na je high court muna high court din nan ma a shi wanda yake rigima dan baba shi kuri shi alasan ya yake rushe ya rushe wannan rushe wannan har ya rushe gurin gaba daya to ba an yanke hukunci shine nake jiran ga kotu ta tabbatar mun an mallaka mun ci gaba da gyara wuri na to lokacin da za su zo su ce a fitar da wuri akwai wani abin a iyakar wuri da mutanen kotu da su mutanen da suke lan azabe na karkashin local government na tafa to hakan in an zo sai su ce a musu barazana wai an kore su ka a la'anta su sai su bar gurin ba za su yi koma tare da 'yan sanda da ma'aikatan kotu to haka ake yi dai abin ya gagara dai ina tabi to har dai daga baya bayan shekarun nan aka zo aka ce in ba zai bar gurin nan a ga mai shi ba a kamo shi yiwa shari'a bayanin dalilin da yana a yi aiki to hakan din ma an yi yojin na sammacin hakan na warrant amma an kaiwa 'yan sanda a nan area commander na Suleja suka ce dai to wai sai dai abu abun hankali su ba za su iya abin bai wai sai dai in ya fita wani guri sun gan shi sa kama shi haka aka yi ta zirga-zirga dai yau gashi wata goma sha kusan biyu to na ga abin har yanzu bai yiwu ba don haka shine halin da ake ciki
wato mana dai har yanzu filin nan wajen nan baya hannunka
baya hannunka ba a banne ne iko da shi ba ba a banne an ne iko da shi ba in an zo don akwai lokacin da ya kawo kara ta ma wajen area commander na nan kuba ya ce lalle shi gurin na ya mai da shi kofar fadarsa ne gurin ma ya yi ƙarya ma ya ce wai gurin ma ba lawa ba ne kawai fada dai na zo na yi katsalandan shi ne ne musu bayani filla-filla tun kafin ya zama sarki ai na zama liman kuma wancan sarkin mai shekaru da shi da dama kuma takardunsu na mallaka filin shi ma an kira su ya zama shaida a lokacin nan ya ce baya jin daɗi su waɗannan ma sun isa su zama min shaida shi sarki Muhammadu da ɗan uwansa to amma duk da haka sai ya ce wai guri na fadarsa ne in kuma aka taɓa wannan guri za a yi kashe-kashe ya ga mai ga ya
san duk wannan an gama hukunce ya nuna dai duka hukunce-hukunce nan na kotu ba su yi amfani ba
to tun da har yanzu ban ga kotu ta ɗau mataki ko kuma hukuncin ya yi min amfani an mallaka min guri na ko in sayar ko kuma in gina ba ai kaga sai ce kaman bai amfanin ba
amma watakila ko kana rikici ne da masu sarauta
eh shi yanzu an nada shi shine madadin sarki Muhammadu din nada wanda muka zauna lokacin da nake neman jimo ne masu kula da harkar gari shi ne ina neman shi ina sarki shi ma an nada shi daga bayan Muhammadu
yanzu faɗa mana in ka je filin nan zaka fara wani aiki me zai same ka
ai an gaya min ma ya faɗa ma a gazman 'yan sanda ya ce za a yi kashe-kashe ni ma ba za a ban ni 'ya'yansa ma sun taɓa zuwa sun same ni da ƙyar jama'a suka kwace ni da 'yan sanda wannan shi ma babinsa yana nan idan ta kama sai ma bayani yadda aka muka zo zuba da yadda a lokacin suka yi ikirarin babban magarin ba za su kashe ni duk an yi wa'annan dalilin za ka ga wata takarda da ta sakatare na AIG na IG na shirkwata dalilin da na jiha can na samu wannan takarda akan wannan rikici
wato yanzu amma kakan dan bi ta gefen filin ka wuce
Na fita gefen hanya muna bin hanya ma ciga filin ce nawa ne ko wani abu ban isa ba saboda ina gudun rayuwata.
To yanzu a ƙarshe me kake so a yi maka
amma da ce a takeice? Ina roko a matsayin ku na ku da za ku watsa wannan labarai, ina roko ga ita High Court na Suleja Suleimanu Barau Road, sannan shi mai shari'a Bima ya tsaya kotu yadda ta yi wannan hukunci ta tabbatar min cewa hukuncin gaskiya ne a mallaka min kaya na. Sannan su ƴan sanda da aka ce su yi aikin su, ina roko su ma su yi nasu aikin.
Tsohon limamin garin da kuke nan Malam Abubakar Adamu Imamu, da yaddar Allah za mu tuntuɓi mutumin da ake zargi Baba Cukuri mai maganin gargajiya domin jin nashi ɓangaren. Bakin abin da ya sauka kenan a wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Elhikaya, ni Sarfil Hashin Gumir ke cewa mu kasance lafiya.
Sau gaida Baban Khalil, sai kuma harkokin mulki a Najeriya da masu kula da lamura ke cewa
talakawa abinda suke nema yanzu shine shekara hudun da Baba Buhari ya hau yanzu, idan shin da talakawa sun yadda da shi da iya ya taimakawa ƴan talakawa, ba to wane ne zai saki talakawa? Idan akwai abinda ya kamata Baba Buhari da APC muna nema a hannunsu shine su bar kotu su yi aikin su, su bar hukumomi su yi aikin su.
To sai ku tare mashirinmu na hantsi, yanzu dai ga tsarabar watan Ramadan.
Assalamu alaikum, sunana Walida Zainab Imam Bello, ina Imo State a Amma Hausa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Huwallahu ahad, Allahu samad, wa lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذين يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، نفاثات في الفؤاد، ومن شر القاسد إذا حسد فاتحا.
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya bar filin saukan jiragen sama na soji na John Base Andrew da ke Maryland da misalin karfe 8:30 na yammacin jiya Lahadi zuwa nahiyar Turai domin yin rangadin kwanaki hudu a wurin. Da safiyar yau Litinin ne Trump zai isa birnin London. Sai dai bai wani jawabi ga manema labarai ba a lokacin da yake daukan jirginsa na Air Force One. Amurka ta shirya ba tare da wani sharadi ba ta tattauna da Iran domin kawo ƙarshen tankiya tsakanin ƙasashen biyu, inji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a jiya Lahadi, amma kuma ya bayyana shakkunsa ko Tehran din za ta amince da wata sabuwar tattaunawa. Ya ce mun shirya mu tattauna ba tare da wasu sharuɗa kafin tattaunawar ba, mun shirya mu zauna da su, Pompeo yana faɗa wa manema labarai a ƙasar Switzerland. Sai dai babban jami'in diplomasiyyar Amurka ya ƙara da cewa Amurka na wato yunkuri da Amurka take yi na kawo ƙarshen wannan miyagun ayyuka da wannan jamhuriyar Islamiyya ke yi zai ci gaba. Wani farbaki ta sama da Isra'ila ta kai akan tungar sojin Siriya ya kashe soja ɗaya, kana ya raunata wasu mutane biyu, ya kuma lalata ma'ajiyin makamai a cewar ma'aikatar labaran ƙasar Siriya. Harin da aka kai akan tungar soji ta T4 a tsakiyar lardin Homs na zuwa ne sa'o'i bayan da Isra'ila ɗin ta kai wani farmaki akan Golan Heights da ke kudancin Siriya.
To a gaishe ka da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya, sai kuma nan da sa 1:30 mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da Mahmud Ibrahim Kuri zai gabatar da shirin da rashin tai. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da kari a shafinmu na internet hausa.com ko kuma garzayawa shafinmu na sada zumunta domin yin muhawara ko kuma ba da gudunmuwa wato Facebook da Twitter Amaddin Baba Yakubu Makeri da Malam Siri da kuma injiniya Muneo Jini Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.